sauka na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com kazalika ga iya sauraron mu ta gidan radio amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar da nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin waji cewa ilimi zai iya shiga halin koma baya duk da makudan kudin tallafi daga ketare mutukar ba a sauya dabara ba a Najeriya shi kuma shugaban hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi Buba Marwa ya karfafa dalilan binciken kokof don hana shan miyagun kwayoyin a jamhuriyar Niger ana ci gaba da nuna fargaba kan karancin ruwan sama yau litinin kamar yadda aka saba muna da shirin zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu Alhikaya ke gabatarwa zamu kammala da sharhin jaridun Najeriya farko ga labarin duniya daga Washington DC
jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto wasu sansanoni 14 wanda majalisar dinkin duniya da kungiyar tarayyar Afirka suka yi amfani da su tare a yankin Darfur na kasar Sudan a tsawon shekaru 13 yanzu sun koma karkashin ikon kasar ta Sudan kuma mazauna yankin za su yi amfani da su mika sansanonin a hukumance kwanan nan ya zo ne biyo bayan wata yarjejeniya da aka sanya wa hannu a ranar 4 ga watan Maris tsakanin majalisar dinkin duniya da ofishin jakadancin Afirka a Darfur da gwamnatin Sudan kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya ya kada kura'a a bara don mika wuraren ga gwamnatin Sudan amma baya Abubakar Sisi mataimakin babban sakatare janaral na majalisar dinkin duniya ya ce an kwashe watanni 4 ana dawo da kayan aiki da ma'aikata daga Darfur al'ummar yankin za su ci gaba da amfani da cibiyoyin don koya mutane ayyukan hannu kana da ilmantar da su samar da dakunan shan magani da dai sauransu abinda Abubakar ya shedawa muryar Amurka kenan wasu daga cikin sansanonin na amfanar mazauna yankin a cewar Abubakar yana mai bada misali da tsofaffin wurare irin su Zalanji da Kalma ofishin jakadancin Amurka da ke Afghanistan ya faɗa wa kasar cewar Amurka ba ta da niyyar rufe ofishin jakadancinta a daidai lokacin da ake ƙara samun harare na 'yan ƙungiyar Taliban a duk faɗin kasar a kuma daidai lokacin da sojojin ƙawance da Amurka ke jagoranta ke gab da kammala ficewa daga kasar wannan tabbaci da Amurka ta bayar ya zo ne a matsayin martani kan rahotanni da ke nuna cewar hukumomi a Washington na shirye-shiryen kwasar ma'aikatan diplomasiya da ke Kabul cikin gaggawa ofishin jakadanci da ke babban birnin Afghanistan a buɗe yake kuma zai ci gaba da kasancewa a buɗe a cewar ofishin jakadancin ta shafin Twitter ofishin jakadancin ya jaddada cewar dangantakar diplomasiya za ta ci gaba da kasancewa tsakaninsu a cikin kasar kamar yadda shugaban kasa Joe Biden ya umarta don gudanar da ayyukan da muke yi da gwamnati da kuma mutanen Afghanistan ya ce ofishin jakadancin zai daidaita kasancewar mu kamar yadda ya kamata don tunkarar kalubalen kuma yana da yakinin zai yi aiki cikin amintacciyar hanya don amfanin Afghanistan da kuma dangantakar kasashen biyu labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia kasar Pakistan ta faɗa a jiya Lahadi cewar tana da tabbatattun hujjoji da bayanan sirri da ke alakanta kishiyar ta India da wani harin bom da aka kai da mota wanda ya kashe mutane 3 tare da jikkata wasu 22 a watan da ya gabata a garin Lahore da ke gabashin kasar mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro Muhammad Yusuf ya ce wani babban bincike da aka gudanar ya gano a tabakin sa waɗanda suka shirya da kuma waɗanda suka aiwatar da wannan harin ta'addancin na ranar 23 ga watan Yuni yayi wannan jawabin ne a birnin Islamabad a wani taron manema labarai inda sauran manyan jami'ai suka haɗu da shi Yusuf ya ce ba mu da shakka ko kadan wajen sanar da ku cewar babban wanda ake zargi da kai harin wani jami'i ne na rau hukumar leken asiri ta India dan haka shi dan asalin India ne kuma yana zaune a India ba tare da bayyana sunan wanda ake zargi ba mai bada shawarar ya ce mutumin yana zaune a India kuma yana aiki da hukumar leken asirin kasar hukumomin India dai ba su mayar da martani ga zargin na Pakistan ba mutane 45 ne suka mutu lokacin da wani jirgin soji ya fadi a kasar Philippines da yammacin jiya Lahadi 42 daga ciki waɗanda hatsarin ya ritsa da su sojojin kasar ne kuma uku fararen hula ne waɗanda suka mutu lokacin da jirgin ya fado da tsakar rana a wajen filin jirgin Jolo dake lardin Sulu na kudancin kasar ba san takamaimai abin da ya haddasa hatsarin ba amma jami'ai sun ambaci bayanan wani wanda ya shaida aukuwan lamarin sun ce jirgin yana dauke da mutane 96 ya rasa hanyar sauka a filin jirgin hanyar saukar jirgi ta Jolo ta fi gajarta a Philippines hakan yasa akwai wahalar shawo kan lamarin muddin matukin jirgi ya kuskure wajen sauka inji wani jami'in soji wanda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press
labaran duniya aka saurara yanzu zamu shiga babin rahotanni masana lamarin ilimi na jan hankali kan yadda za a iya samun koma baya ga ilimi matukar ba a sauya dabara ba wannan kuma duk da makodan kudin tallafi da ake samu daga bankin duniya da sauran cibiyoyin tallafi ga rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto
ku sauri
shi makaranta
ku ga san wannan shi
ana koya muku boko a wannan makarantar
ba a koya
kana son karatun boko
ah
me yasa ba ku son karatun boko
ah ina abin sani
ya suranka
Suleiman
wace makaranta kake karatu
makarantar mallam Haru
ana koya muku boko a can
ah
kana son kai boko
ah
wadannan yaran kan iya kasancewa daga cikin yaran da ke daga tunana cewa adadin su ya haura miliyan 10 a Najeriya wadanda ba su samu damar zuwa makaranta ba wadanda bankin duniya ya daura damarar ganin ya mayar da su makaranta ta hanyar shirin samar da ingantaccen ilimi ga kowa shirin wanda yanzu haka yake gudana a jihohi 17 a Najeriya inda jihohi 14 suka fito daga yankin arewa a jihar Sokoto alal misali shirin ana gudanar da shi ne ta fuska uku a cewar jami'an da ke kula da shirin a hukumar samar da ilimi bai daya Umar Muhammad Yabo
na daya idan za a iya samar da shi na waɗannan yaran da ba su makaranta kashi na biyu shi kuma yaya za a yi su kansu yaran da a cikin makaranta ke zama na suna ya karanta da rubuta kashi na uku shi kuma ya za a yi a inganta ayyukan waɗanda ke kula da wannan ayyuka mun fara da kohotu wanda aka ci mu shekara ta daya muka samu damar a ɗaukar yaro 75,000 da 600 kashi 85 daga cikin 75 daga 650 mun yaye su ga shekara ta biyu za mu yi kokari yaran nan muga cewa mun mayar da yaro 200,000
sai dai duk da hakan sai ya rukta Allah akan ga yara suna gararamba akan tituna wasu na talla ko bara ko ma yawan banza
a mafiyancin kasashen Hausa ya har yanzu akwai matsala ta ran mutane ba a doka abubuwa da fa'ida sai abu ya wuce sai aka mara nasa ne
to ko me masana ke ganin ke haifar da rashin kulawar al'umma ga ilimin yaran su Professor Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodo da ke Sokoto mai sharhi ne akan lamuran yau da kullun
in ba ga gidan rediyo ba in dai za ka yi amfani da yaran da ke gararan ba a wuraren mu daban-daban za ka ga cewa kamar wannan shiri ma babu don kowane sako ka kai akwai su amarin da ya kamata yaki namu ne ko mu cikin gida kamata a ce mu mun taimaka a yi to bale akwai taimako daga waje dole sai kwararru waɗanda suna jin ciwon abubuwan da ke faruwa sannan su kuma al'umma dole sai ba an wayar da kansu ni ai a da abin da ke faruwa sadda muna kyamar boko farko abin sai ka iske ai sarkin gari in ya to sai shi fara ba da dami to da duk sauran yan talaka biyuwa za su don in mugun abin ya sarki baya bayarwa amma in an bar shi ta haya yan boko kawai dole a samu wannan matsala
masana dai na cike da mamakin ganin yadda ake ko oho da makudan kudaden da ake kashewa da sunan samar da ilimi wadanda da an yi amfani da su yadda ya dace da tuni an ga fa'idar samar da ilimin ga yara Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
shugaban hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA Brigadier General Buba Marwa ya ce sai kowa ya sa hannu a lamuran yaki da miyagun kwayoyi za a samu maslaha Marwa na magana ne a makon yaki da shan miyagun kwayoyi na bana
maganar relapse wato wanda bayan sun fita daga treatment kenan ko daga gidajen gyara hali kuma su koma shaye-shayen ana samun wannan matsala ne babba saboda shaye-shaye ciwo ne kaman hypertension da diabetes farat daya haka su kare da wuya kashi daya cikin hudu ne suke warkewa ga baki daya part sun bari amma shauran dole sai a yi ta tafiya da su da management shine gaskiyar magana in ba a yi haka ba galibi suna komawa kuma idan mutum rashin aiki ne ya kawo wannan matsalan ya warke kuma ya koma ba aiki ai zai koma kuma wannan halin ko kuma mata yan aure kaman inda ake da mata ko uku ko hudu namiji bai lura da su shashe ba saboda ba kudi ba abinci da sauransu to in ita wannan mai shaye-shayen ta shiga wannan gidan gyara ya ka gyara aka ba ta maganin ta warke sannan ta koma cikin the same situation a gida kaga za ta sake komawa halin so shine ansan wannan
to a ziyarar da ka kai a jihar Kogi kai maganar cewa ya kamata a ce idan za a yi aure a mayar da gwajin miyagun kwayoyi ko kuma ma idan mutum zai shiga makaranta ko kuma idan yana neman aiki a wasu guraren gwamnati ya kamata a ce mutum an yi masa gwaji a ga baya tu'ammali da miyagun kwayoyi shin yaya ko hukumar ku take tunanin aiwatar da wannan al'amari
batun masu aure da na fada ba doka bane ba doka bane shawara ne muke bayarwa mai karfi cewa in ne tambaya cewa to su wane ne suke son su aiwatar da yayayensu ma masu amfani da irin wannan kwayoyi kowa zai ce banda shi ko banda ita to kawai wannan dalilin shi yasa muka ce to tunda ana gwada HIV da wasu abubuwa ku sa ma a gwada drug status kafin aure daga nan zaka tabbatar cewa inda za a shiga aure ba wani ne mai shaye-shaye ba ko ba wata ne mai shaye-shaye ba shawara ne muke bayarwa
Buba Marwa na hukumar NDLEA a zantawar sa da Hawwa Umar muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja a jamhuriyar Niger ana ci gaba da nuna fargaba kan karancin ruwan sama a bana da ya sha bamban da bara a daidai wannan lokaci na shuka daga damagaran ga rahoton wakiliyar mu Tamar Abari
Ibrahim Musa shine daraktan gidan gona na jihar Damagaran ya ce lalle akwai matsala duk da ma wasu sun samu sun yi shuka
sannan dai ruwa suna sabka wuri ko da dai bai kai na bara ba da halin yanzu bisa kan gari 3569 da gari mu a halin yanzu wanda muke aiki da su can baya kun san habbara 3378 ne gari mu to a halin yanzu dai garuruwan da suka shuka tunda ana taya ana huddani ana taya ana huddani akwai garuruwan da ke rasa ruwa aiki shuka suke bushewa don ka halin yanzu karshen wanga da inda shuka take raye muna da gari 258 bisa kan gari 3569 su aka kashi 8 bisa 100 to mun kawo ya bara ku muna da har gari 1480 da suka shuka su aka kashi 49 bisa 100 a gaskiya ta jinkiri
ma'aikatar da ke kula da hasashen yanayi cewar daraktan ta Usman Bawa daminar tana saukowa ne sannu akwai kuma bambanci da bara
to bisa ka hasashen yanayi kama bisa ka da madara to wanda iskan da sun kuma da mai sanyi yana guda muna da damana sana na sun kuma da sanyi ana samun ruwa na damana da wasu ruwa sanyi ba lokaci da an ka saba shuka ba ne to yadda muka yi hasashen mu kuma ruwa da damana za su zama damana da wanda za su ga hasashen kowa ko su zo a cikin lokacin su kuma mun kuma kawo shan game da ran kuma a ce a karshen wata na shida ya kamata a ce da mai tasiri kuma na sosai mun kuma duka duka mijin cikin gaba dai gura mun magadi ke so ya bace ce ji wannan da mana tsaya ta sun kuma kishin ta kuma wajen duka mun kace da mai za su kuma su a cikin lokacin su a daidai kuma kuwa ta a duka nan ne ruwan su ke harawa masu sirin da kamata karshen wata na shida amma da magagan Allah da ikon shi nan ga zuwa ko kwana cikin kadan ana samu damar ta tsaye da kamata
to sai dai duk da jinkirin da ake kokawa da shi a ta bakin shugaban manoma Lawal Hamma cewa yayi bai kai a ta da hankali ba yanayin ne yazo da haka
bana an samu jinkiri wajen sha'anin shifka tunda a wata na Mai na bara jeja kashi 23 na garuruwan Niger sun yi shuka a wata wannan juwan kin da muke ciki kashi 56 aka samu suka yi shuka bana gaskiya ba a samu ba koda kashi 4 amma kuma bai kai a tada hankali ba saboda yanayin ya kawo shi ma nashi dari sai da ya sai da ya kai watan Mars har ya shiga April kenan shi kuma yanzu kenan ranin kuma ya dan shigo damana sauyin yanayi ne bai kawo abin damuwa saboda damana ita ma in ta kama dan kuma tsammanin za ta sha isasshen lokaci wanda zai ba mu dama hammu hudda amfanin namu
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
a gaishe ki Tamar da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka yanzu ga shirin mu na gaba
Zauren matasa Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa da VOA dake tabo abubuwan da ke ciwo matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jayici shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin Zauren matasa na VOA zamu ci gaba da takon lamuran tabarbarewar tsaro da muka zanta a kai da matasa a ofishin muryar Amurka na Abuja matasan da suka hada da Yaku Yakubu Yobe Ibrahim SD Kusfa Zaria Sambu Jibrin Sambuja da Adamawa Hawa Abubakar Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun duba hanyoyin bakin zaren kalubalen shigowar bambancin kabilanci a tsakanin kabilu biyu na arewacin Najeriya yan uwan juna da hakan ya samo nasaba da lamuran tabarbarewar tsaro sauraro nan zamu dasa aya a shirin wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
assalamu alaikum
bari mu jawaban da bari
zai iya tunawa a ɗan shekarun da na taso iya kakannin mu ba suna cikin garin Kumure bane suna can wani daji ne ma wanda ina tunanin da iya gidajen mu ma sai ina ganin sai gidajen fulani nan da suke kusa da mu kafin kakannin mu su tashi daga wancan kauyen su dawo cikin gari
a ci gari nan ta wajen gadar tamburawa ne ko
a ga
wajen ba dai duka ba
yana nan wani gari ne wanda yake daga ranar ma ina ganin ban manta ba na taba zuwa a kafa ma ba shi da nisa sosai yawa mu karkashin masarautar rana ne to amma da yake mu asalin kakannin mu basu rayu ma a cikin Kumure ba suna dan wani dan daji ne kuma zan iya tunawa ga gidajen mu ga gidajen Fulani zan iya har na tashi na taso na taso an haife ni a cikin Kumure to amma na taso na samu shanun mahaifina da ya gada a gurin babansa a suna nan a wannan rigar ta Fulani wanda an abu ita ki komai kamar ina nace maka ba a bambantawa ko aurata kayya ba a bambantawa tsakanin mu a wannan lokacin to amma yanzu nasarar da aka samu ta raba kabilancin nan ga Hawwa Fulatana ta ce ana kashe Fulani yanzu ni ma ina so zuciya ce a'a ai Hausawan mu suke su sun shiga daji suna kashe Hausawan mu a cikin suna kinnajin dan Hausawan mu to haka irin waɗannan za a ga ta wannan bangaren an samu nasara waɗanda suka kullo da waɗannan abubuwan
burinsu ya cika.
Domin
za a ga Hausawan nan kusa ga fulanin nan a yankin Zamfara su kashe.
Saboda siyasanci suka kawo suka dasa mana a cikin zukatanmu. In ba kuma ta ba a baya ta'addanci sai ko mu ji labari. Satan mutum sai ko mu ji labari. Tunda kuwa aka tabbatar da haka sai aka zo aka sa mana rarrabon kawuna tsakaninmu aka dasa. Satan mutanen nan daga kudancin kasar nan aka fara shi. Ta'addanci daga kudancin kasar nan aka fara shi. Koki da aka fuskanci cewar mu ƴan arewaci mun yarda da Allah kuma mun yarda da kaddara. Sai aka zo abin sai aka dauko shi dungurungum daga kudancin aka dawo mana da shi. Da aka dawo da arewa sai aka zo kuma aka assasa shi aka dauki su wasu gurbatattun matasa ake aikata aikin ta'addanci nan da su. Sai suka fito kuma suke tutiya da abin da ya faru na gurbatattun ƴan siyasa da suke so su sanya mana abin ya zamto sun baraka wannan mu sai suka yi amfani da daman nan da aka yi a baya na ƴan ta'addancin nan da suka taso daga yankin kudancin kasar nan masu fasa butu tammai su ce sai gwamnati kuma ta biya su ga manyan makamai ka fito gaban su a sace ka ka fito gaban su a bindige ka kuma a ce har yanzu sai an biya wannan mutum kuma gwamnati saboda gurbacewa na manyan ƴan siyasan kasar mu suka aminta da wannan aka samu aka je su ƴan ta'addan aka dauka aka biya su diyan kudade ma kudan kudade aka samu musu aikin yi to shine yanzu abin da zukatan ƴan ta'addan da suke arewacin Najeriya kuma su ma wai suke tutar a biya su kudade kana su daina wannan ta'addanci to ni kiran da nake ma gwamnati anan shine ta tsaya akan alƙawarin nan da ta yi na kare dukiyoyin al'umma da kuma rayukan su da abin da suka mallaka kar su kuskura su yi tunanin biyan kudin fansan nan su rika su tsaya kawai jajircewa wajen
ganin su kamar baka yadda cewa ƴan siyasa ban
eh to wani bangare da ƴan siyasa ne amma ni abin da mai kwata mun re duk wani cuta da za a kama internet ne ga matasa ne matasan ne ga karshe ke da an ce ku ta dauki rafin din wani ki ga an ce nawa ka samu a ciki 100 nawa ka samu a ciki 50 nawa aka baku miliyan 3 ha ya kai yanzu matashi dan uwana ka je ka tsalle ka tsalle ta ko ta logoran ran hausa ne ta ka cikin kwana zaki guda Allah ta bike ka amma sai ka je ka tawo Allah cikin daji kai sai yau 2 kilometer rawa kau kwana da azuba cikin daji amma a baka ruwa su
to mu dai mun kasa kunne mu dai mun kasa kunne tunda yanzu muna ji cewa akwai sama da mutum 200 waɗanda ake zargin da tallafawa ƴan ta'addan nan an kama su a kasar Dubai suna nan kotu za ta amma mana alƙawarin cewa za a ambaci sunayen su a kawo mana kotu nan
saji dai shi ministan shari'a Bakar Malami ya ce lalle akwai wasu dai ƴan Najeriya da ake bincike da tallafawa ƴan ta'adda
mu dai Alhaji ya bayyana mana sunayen su sune kawai sannan kuma a dada su mu tabbatar a tabbata kuma kotu ta yi aikin ta a ba shari'a umar a ba shari'a lokaci ta tabbata ta yi wannan abu su alƙalan karan kansu ma duk wani gubatacce alƙala ka san wane ya yanke hukunci bisa son zuciya muna da Nigerian Judicial Commission su karan kansu tabbata su hukunta wannan alƙali nan wanda wannan yanke hukunci na bisa na son zuciya
ba wai bayyana
na gaba Alhaji na gaba babban matsalan da aka samu a ƙasar nan mu duba yakin Biafran da ya faru a kasar nan a cikin watanni kada aka gama da ita don me yasa a lokacin zaka kulka gani matasa sune suke mulki wannan lokacin ne bai tunana ko wanda ya kai shekaru 40 ba lokacin ne don haka yanzu matsalan da aka samu aka dauki wasu jan shekaru 70 80 wanda outdated wanda asalin tattaze da tumatu ya gurbata su ko kalin su su sune suka zo suke mulki mu taya za su yi abun nan har su
a har su wato imiya ba su tare da tumatu ai ba magana
ko raka ne wato jaga ko kotu na nusu na nan misali ya kamata a ba mu dama
su kansu
inda ba mu dama ba ba
za su yi da haka maganan da kai na abarwa matasa ka san
yanzu
kan labarin yakin Biafran nan da ya faru labarin yakin Biafran nan da ya faru
amma kallar daji
ba ya da ita koji
kaka
kallar labarin daji da ake da ita a koji
a kallar su ba
wannan kallar manyan majakun dajin da muke da su a koji sai amma kallafa amma ba zaka taba jin labarin yau aikin nadin a koji ba eh ba za ka yi matashi da gwamnan ne ko ba haka ba dan shekara 40 ne bai kai 50 ba amma da yake ya jajirce
akai ko covid 19 da yazo nan shi da kada wanda yaje yarda akan cewa akwai coronavirus a state din shi ko har yanzu ko ba taba samun victory a ce wane yana da ita ba ko ba ka mata shi ne kuma akai free movement a kogin state ba wanda ba takura kowa ba kaga irin su ya dillo irin bukata irin su ake bukata su zo su muti kasar nan gabaki da don duk gudun ce da ka gani mata tsofin ne yan shekaru 70 80 zaga jihohi ne ake wannan ta'addanci bandit da sauran su gabaki da
ana magana kin ce a samu wa mutane aikin yi ne
eh to saboda gwamnati ta yi alƙawarin cewar za ta samar wa matasa aikin yi amma shiru har yanzu wani ya gama karatun shi amma takaddun shi na nan da ya je neman aiki ba zai samu ba saboda haka gwamnati tana da alƙawarin da ta yi na samarwa matasa aikin yi wani yanda rashin aiki yake sa shi shiga kidnapping baka da kuɗi kana so kai aure baka da hali kana so kai ne baka da hali saboda haka ta samar musu aiki su dinga
sai an yi ne kuma ya kamata ai ku bada gudunmawa ku so kaga harkar auren nan yadda mu wannan sabarin nan da mutum ya zo da yar ajirin sun ba sai a daura auren
amma alhaji magana da Hauwa take magana graduate ne
ko da yake kuɗi saboda Allah
magana da Hauwa take magana
Allah.
A sauraro nan zamu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da Malika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum.
Baban gidan Jibrin, kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Jirgin jaridan ne ta jaridar da Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yaba da kyawawan halaye na marigayi sarkin Kano Alhaji Ado Bayero a lokacin da aka yi bikin bada sandan girma ga Alhaji Aminu Ado Bayero da ke zama daya ga marigayi tsohon sarkin da Kano. Shugaban kasa wanda mataimakinsa Yemi Shubanjo ya wakilta ya kira ga sabon sarkin na Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da ya koyi da kyawawan halaye na marigayi sarkin Kano. Kakuwa jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa jam'iyyar APC ta goyi bayan Bello Matawalle ya ci gaba da zama shugaban jam'iyyar APC a jihar Zamfara wato dai ta yi watsi da ikirarin da tsohon gwamna Abdulaziz Yari da kuma sanata Kabir Murafa suka yi cewa ba su amince da jagorancin gwamnan jihar Bello Matawalle da kwanan ne ya koma jam'iyyar APC ba a matsayin uban jam'iyyar a jihar ta Zamfara. Ta bakin sakataren jam'iyyar APC jihar Zamfara ba za ta kasance da bamba domin haka yake a kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC kuma haka aka yi a sauran jihohi da gwamnonin suka dawo jam'iyyar APC. Sai kuma jaridar premium times na cewa babban hausan sojan Najeriya Banjo General Faruk Yahaya ya yi sabbin nadadi na sabbin kwamandoji da za su kula da rundunar soji daban-daban na kasar. Sarwar da kakakin sojan kasar Brigadier Onyema Uwachukwu ya fitar Abuja. Sabbin nadadan sun hada da Banjo General B.O. Soya da zai zama babban director a bangaren yada labaran dakarun sojan kasar. Sai kuma Banjo General I.M. Yusuf da zai zama babban commander makarantar koyar da hafsoshin soji ta kasa da ke Kaduna wato NDA. Sai kuma jaridar Guardian na cewa duk da barazanar da rundunar yan sanda a jihar Lagos ta dauka na hana gudanar da gangamin yan kungiyar Yarbawa zalla a birnin sai da rundunar yan sanda ta yi amfani da karfi wajen watsa barkonan tsohuwa tare da ruwa mai zafi domin tarwatsa wanda suka so gudanar da zanga-zanga. Haka kuma rundunar yan sandan ta musanta zargin da ake cewa jami'anta sun kashe wata yarinya a shekaru 14 a lokacin zanga-zanga. Sai kuma jaridar Daily Trust ya daga cikin manyan labaran tana cewa iyaye a jihar Kaduna sun bayyana rashin gamsuwa da hujjojin da gwamnan jihar Malam Nasir El-Rufai ya bayar da cire ɗansa daga ɗaya daga cikin makarantun gwamnati da ke jihar da ake kira Kaduna Capital School. To sai dai kuma gwamnan Nasir El-Rufai ya ce rashin tsaro ya sa dole ya cire ɗan nasa daga wannan makaranta bisa shawara na jami'an tsaro. Wani uba da aka yi hira da shi mai suna Alhaji Badamasi Ibrahim ya ce shi ma zai janye ƴaƴansa daga makaranta domin kalaman gwamnan ya nuna cewa babu tsaro kenan a wannan makaranta a kowane lokaci ana iya kai hari domin sace yara. Baban ya Jibrin murya Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro da muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya.